Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma a Niger na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kenan za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook Live. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Juma'a 11 ga watan Mayu shekarar 2018 za mu yi magana ne akan darajar uwa musamman da yake ranar Lahadi mai zuwa 13 ga watan nan ce ranar uwa Usman.
Haka yake inda zamu tattauna da fasihin mawaki Aminu Ladan Alan waka daga Kano da jin waƙoƙinsa da kuma inda suka sa gaba da dalilin haka ciki yana da wata waka fushi ma ta uwa ma.
Madalla
dan daga ciki kenan
mana ga bai ga tattaunawar da zamu yi da Amina Ala zamu karanto amsoshin ku na tambayar da muka muku na yadda kuke kallon uwa
haka yake. To ai kai tsaye ma bari mu tafi cikin sakonnin da muka samu wanda mun tambaye ku a shafin mu na Facebook cewa ya kuke kallon uwaye ko kuma darajar iyaye mata ga abin da kuka amsa daga ciki. To bismillah Hafsa.
To sakon farko ya fito daga Awali direban sitaya daga Baga yace wayo kai cho yau da gobe Allah sarki uwa uwa uwa. Ai ba ta cewa komai kawai sai dai in ce Allah ya saka wa iyayenmu da mafificin alkhairi amin.
To sai shi kuma muntaka kenan ko
Musa.
Musa ne to yace to barin karanta na muntaka. Muntaka Liman Turete yace ai matsayin mahaifiya ya fi gaban nanatawa duba da cewa ita ce ta fara dawainiya da mutum kama daga daukar ciki zuwa shayarwa da kuma tarbiya a matakin farko ga kuma tausayi da uwa uba jin kai ga ƴaƴanta.
Allah sarki. Sai kuma sakon Musa Sale Maleri yace Maleri yace yau da gobe shirin matasa a gaskiya duk lokacin da ranar uwa ta zagayo to fa a ranar kam ina hutar da ita aikin gida misali wanki shara wanke wanke da renan kannena da sauran saboda girma mata da kuma nuna mata soyayya.
Sai Muhammad Hassan Budam yace yau da gobe ikon Allah duk wani mahaluki a doran duniya an same shi ne ta hanyar iyaye ne kuma don haka ba za a iya misalta mahaifiya ba sai dai a kwatanta kawai mu kwana lafiya.
Sai kuma sakon angon Fatima baban Sahilat yace lalle kam kowace uwa mace ce amma ba kowa bace uwa. Uwa ita ce mai son farin cikin ƴaƴanta. Uwa ita ce wacce ba ta son bacin ran ƴaƴanta. Uwa ita ce mai rungumar ƴaƴa idan uba ya rasu.
Haka yake. To mun gode a cigaba da aiko mana da sakon.
To man sauraro kai tsaye ta waya muna tare da bakon mu na yau da muka ce zamu tattauna da shi saboda haka sai a biyo mu.
To assalamu alaikum warahmatullahi da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe.
Amin wa alaikum assalamu warahmatullahi. Shirin yau da gobe yana tare da Aminu Ladan Abubakar wanda aka fi sani da Alan Waka na jihar Kano.
Gani ga Hafsatu Maina.
Barka da warhaka.
Masha Allah, barkanmu dai Hajiya Hafsatu. Ya hidimomi ya ayyuka.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, mun gode Allah.
To da farko kowa dai ya san wani ne Aminu Ladan Waka ba bako bane a wurin masu saurare da sauransu. Abin da yasa muka ce bari mu nemo ku shine yanayin waƙoƙinka da inda suka sa gaba. Da farko Malam Aminu, yaya a takaice zaka gaya mana tushen Ala?
Na'am. To tushen Ala ai kasar Hausa ne, in aka ce tushen Ala an haife ni a wato ainihin ya kasai shekara ta 1973. Na yi karatu ma fesara daga abin da ya sauka addini, sannan na yi karatun zamani don dogaro da kai. Yanzu kuma sunana Aminu Ala, wanda yake wakiltar harshen Hausawa a duniya.
Ala din na nufin Aminu Ladan kenan, Alan Waka?
Yawa, Ala din tana nufin A, tana nufin Aminu, sai Ladan kuma tana nufin Ladan, sai kuma A ta ƙarshe take nufin Abubakar.
Aminu Ladan Abubakar Ala. Yawa, to kaga a yanzu mun fasa bakin.
Ko ni ma ban sani ba.
Yawa.
Idan na tambaye ka na ce ina waƙoƙinka suka sa gaba, me zaka ce? Kai da kanka.
Ni da kaina abinda zan iya cewa inda waƙoƙina suka sa gaba, kamar yadda nake faɗa cikin wata waƙa, Hikima Taguwar Hawana, Manufa Alƙaryar Zuwana. Wato nakan yi amfani da waƙoƙin ne don isar da saƙo. Waƙoƙina sun sa gaba ne wurin faɗakar da mutane, ilimantar da su, zaburar da su, sannan kuma da haska musu wasu abubuwa da suka gafala a kai ko kuma suka manta ko suka shahafa. Don nakan yi waƙoƙi akan abin da ka sani sai ya zama tunatarwa, in suka zo akan abin da baka sani ba sai ya zama ilimantarwa. Wannan su ne hanyoyin da waƙoƙina suka fara gaba a yanzu a ƙasar Hausa.
Sai kaga wani zubin waƙoƙinka ba wai kawai waƙa ce ba, sai kaga cewa ai kaman wani labari kake ba mutum. Shin menene hikimar yin haka?
Hajiya Hafsatu, a ma'ana ta wato ainihin tasirin shi harshe ko kuma in ce adabi a waƙa, ba lalle ma faɗakarwar ya dogara da ita ba. Yakan wato ainihin a taskance abubuwa na daga kalamai na harshen Hausa, sannan kuma yakan iya zama tarihi. Misali, a lokacin da nake zuwa makarantar sakandare, waƙar da nake ina wucewa a wurin mai kanti, to wannan waƙar idan aka saka ta a yanzu za ta iya mai da tunani na lokacin da nake ɗan sakandare, nake wucewa, nake tafiya makaranta. Sai ga anan waƙa ba faɗakarwa ta yi ba, ta adana tarihi na wani lokaci, na wani abu da ya wuce. To da abubuwa sun kasu kashi-kashi da dalilin da yasa ake yin waka. Na farko, ana isar da sako, ana faɗakarwa, ana wato ainihin taskance kalmomi waɗanda baƙi waɗanda suke nema su kwaranye mata kuma a dawo da su. Misali, yanzu irin su kalmomi su bulayi, su angara, su bubu kuwa, su alkuki, sun ga duk wasu kalmomi ne wanda yake akwai su a Hausa, su tirgada, amma yanzu ba a amfani da su a cikin harshen Hausa. Dawo da su kuma a dinga yin amfani da su, ƙarawa Hausa rubutu ne. Kuma kamar tarihi, na kan ɗauki fuskar tarihi. Misali, waƙar da Nema su Ahmadu Bello Saddaula.
Ga mu ji maza abin koyo, Ahmadu Bello Saddaula. Na tuno fa'atinsa, shi ka saka nake kuka.
Ga mu ji maza abin koyi, Ahmadu Bello Saddaula. Inna tuno wafatinsa, sai ya saka ni in kuka.
Rabu Ubangijin kowa, yarda ka so duka daidai. Batu kumaraka ya Allah, yarda ka so fa daidai. Shi ka tasarrufin bawa, shi ka azamu kan daidai. Na zaka duroku she Allah, share hawayen mai kuka.
Gamji maza abun koyi, Ahmadu Bello Saddaula. Inna tuno wafatinsa, sai ya saka ni in kuka.
Inna rike wasi da Allah, da Mahamudu mai girwa. Kauna ta ishan nisaniya, kaunar annabi. abu mai girma da ahalin gidan mutaha sakanni na fadin ma da ashabihi jumla masu rubun tafarkin ka
gamji maza abun koyi amadu ballo sardauna inna tinu fatin sa sai ya saka ni unkuka
zanu wai ga ta alifi kan ahma adu sardauna gamji maza abun koyi Ahmadu Bello Sarajauna
misali waka da ne akan shahara wanda take ta dauki falan tambayar da kike yi cewa waka ce wanda yake labari ana labari ana labari kan wani abu da ya wuce ko wani abu da ake tunanin zai faru to duk waka ta dauki irin wannan zangon amma dai kowanne irin tsari ka dauka to ya zama ka dauke shi ne dan ka isar da wani sako kana da wata manufa a cikin zuciyarka da kake son mutane su sani ko su faɗa ka ko su karu wannan shine dalilin da yasa nake dauka irin wannan tsare-tsare na tarihi akan sha'anin waka kuma wannan yin man nishadi shi ne irin kujua da sauran su kawalwai ne da sauran makamantansu
waƙoƙin fina-finan Hausa a waƙoƙin ka akwai inda kake danganta su da cewa waƙoƙin gada me kake nufi
idan aka ce waƙoƙin gada ko da kike ba zan iya tuna wata waƙa da na danganta waƙoƙin fina-finan Hausa da waƙoƙin gada ba illa iyaka dai akwai inda nace waƙoƙin nanaye
haka ne ka fi ni gaskiya nanaye kake cewa
nanaye
yawa
kalmar nanaye kalma ce da ta fito daga bakin mata a yayin da suke waƙoƙin su na gada na dandali to lokacin da fina-finan Hausa suka samu karbuwa a lokacin da suke rarrafan tasawa da sai zama matasan mawaƙan da yake yara ne kuma a suna ganiyar ƙuruciya kuma ta samartaka to sai zama ara-aran karin murya da suke yi na waƙoƙin Hausa suka fi ba da ƙarfi a wurin ɗebo waɗannan waƙoƙi na gaɗar 'yan mata suna juya su irin zuwa waƙoƙin fina-finan Hausa to shi sa aka kalli wannan fuskar aka ce kamar waƙoƙin nanaye saboda waƙoƙi ne na gaɗar 'yan mata ake juya su zuwa ga waƙoƙin fina-finan
tasirin fina-finai waƙoƙin fina-finai da kuma irin waƙoƙinku me ya za ka bambance mana tasirin kowanne
waƙoƙin fina-finai waƙoƙi ne waɗanda ba sa juya zukata a fatarifin masu saurare kamar duk yadda ake sauraron waƙoƙin turawa da waƙoƙin indiya saboda ka ba lallai sai kana fahimtar ma abin da ake faɗa ba waƙoƙi ne kawai da ake jin su aka tasirantar da su akan nishadi amma mu waƙoƙinmu suna iya ingizawa suna iya sa mutum ya zubar da hawaye suna iya sa mutum ya ji ƙarfin zuciya dangane da wani abin da aka faɗa saboda abubuwa ne na reality abubuwa na
zahiri
su ne muke ɗauka mu yi waƙa a kai dangane da halin rayuwa da ake ciki a yanzu ko halin siyasa saboda ka abin da mutane suka sani yake faruwa akan sa muke yin waƙa saboda ka to gaga abin ya sha bamban dan haka abin da muke nema mutane sun tabbatar da cewa gaskiya ne wani abin da suka sani ne wani abin da kuma zai iya faruwa ne muke faɗa labarin waƙoƙin da aka ɗora su akan gadon bayan su zama nishadi zalla
akwai wakar da kai ta wadda take nuna take lissafi kamar ina jin wasiƙa ce budaddiyar wasiƙa din nan da kai wadda take nuna akwai abuwa da yawa da suka faru a kasashen duniya da shugabanni suka dinga murabus da sauransu amma mu a Najeriya ka nuna a wakar nan cewa ba fa sa iya yin murabus zaka iya dan fayyace mana wannan wakar dan zan yi amfani da ita cikin wannan tattaunawa ta mu
masha Allah yanzu ka ga ɗaya daga cikin misali kenan yanzu budaddiyar wasiƙa ina so in aika wa Mr. President tsohon shugaban kasa da ya sauka wasiƙa dan tunatar da shi cewa demokaradiyya arowa muke wani Allah da mulkin mulkiya muke yi ko a muna yin mulkin soja ne ko parliamentary system to amma yanzu sai muka ari mulkin demokaradiyya to mutanen da muka ari mulkin demokaradiyya a hannunsu yaya suke aiwatar da mulkin su na demokaradiyya a doron duniya to sai muka ce to ina tura masa sako na wasiƙa in mulkin nan an yi masa kirari da cewa mulki daga mutane dan mutane saboda mutane shine kirarin demokaradiyya to idan mutane suka taru suka ce kai muke so ka zama shugabanmu to demokaradiyya kenan sai ka zama shugaban al'umma haka kuma idan suka taru suka ce abin da ya sa maka daura ka baka cika ka'ida baka sauka ko mun same ka da wasu illoli ko mun same ka da bambancin launin fata ko yare ko addini saboda ka sauka baka cancanta ba sai kuma ka sauka shi ne sai na buga misali da kasashen duniya waɗanda suka ci gaba a demokaradiyya har ma nan kusa-kusa aka samu a Japan wanda jirgi ya mutu a cikin ruwa shi shugaban kasar ba pilot ba ne ba mai titin jirgin ruwa ne mutane da suka halaka kuke ganin kamar wannan kasawarsa ce
kawai ta sa jirgi ya waɗi
kuma ka ce to haka demokaradiyya take shi sa na rubuta wannan buɗaɗɗiyar shiga da shugaban kasar Najeriya akan cewa an kashe mutane a Yanya, an kashe mutane a Abuja, an kashe amma shi a wannan ranar masu ita hobi kikan. To kaga irin waɗannan abubuwa ga su gaske ne suke faruwa da abin da kake da bugun misali a duniya ya faru rana kaza lokaci kaza ina bayarwa da shekara da lokaci da sunan kasar da abin ya faru. To shi ne shugaban kasar akwai wanda ma a jaraba wasu ce ake tunanin a project ya kofi project din wani wanda dalilin ya sa ya sauka. Ba a kashe ko bushiya ba da karatun kiya. To amma nan an kashe rayukan al'umma ba sai ga shugaban kasa a Afirka sai damu ba ko mutum nawa za su rasa rayukan su.
Mutane sun mutu an tafi biki da dauran aure to gaskiya ne wannan dole kai waka wasika.
Budaddiyar wasika ta ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya. Budaddiyar wasika ta ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya. Budaddiyar wasika ta ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya. Budaddiyar wasika ce ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya. Budaddiyar wasika ce ga shugaban kasar mu ɗan dogaro da sarki na mai warware dukan sarkakiya kamun kafa da sarki na mai maganin dukan kullalliya komai daren dadewa kariya za ta tashi domin gaskiya Allahu ga kasata ta kuwa da uba kasar Nigeria fulleta nake ya a gurin shugaban kasar Nigeria budaddiyar wasika a gurin shugaban kasar Nigeria bayan dubun dubatar gaisuwa a gunkan shugaban Nigeria zama bugun musalai daga shugaban kasashen duniya wasika ce ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya. Budaddiyar wasika ce ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya. Mulki na al'umma ne sannan daga al'ummar duka duniya. Demokaratiya ne mulki daga al'ummar duka duniya. Ku zaɓin shugaban ku wa zaɓi jama'a ta hanyar gaskiya. Da ya kure ya sauka dunya a kuskure wa tsarin gaskiya. Budaddiyar wasika ce ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya. Budaddiyar wasika ce ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya. A rukunin musalai farko na sako maduban duniya waɗanda da nagarta suka sauka samu da mulkin duniya masala har mutane ta saka su sauka ba ko tankiya dan kishin jama'ar su domin akar a ce da su ɗan murediya.
Akwai waƙoƙinka guda uku da suka kwanta mu a rai kusan kullun sai na saurari waƙan nan musamman.
Ba mu kwakwara guda ɗaya.
Baka kwakwara guda ɗaya? Ummiye ummi mumina. To wannan waƙa yana sani hawaye.
Kuma ga shi kin san kin zo a daidai? Saboda ranar Lahadi mai zuwa ne ranar uwa ta duniya.
Haka ne Usman.
To ita waƙar ummi mumina na yi ta ne saboda ƙarawa mahaifiya ƙarfin gwiwa daga halin rashin lafiya ta samu kanta. Idan baki manta ba tunda kina sauraron waƙar. A can cikin wani baiti akwai inda nake cewa tuta yau gobe tuta ba mutuwa ba mumina.
Haka ne.
Tuta mai waraka ta zama kafara mumina.
Haka ne.
Tuta mara magani to a cika da sa'ada mumina.
Haka ne.
Allah sa a cika da imani da salama mumina.
Haka ne.
To kinga waƙa ce wanda nake yi don tattashin iyaye da kuma nuna musu yanda ake yin kalamai masu daɗi da kuma ƙara musu ƙarfin gwiwa har ma mutum idan cutar ta tafiya ce sai aka ce to Allah ya sa a cika da kafin mutum shahada da kalma ta karshe kalmar shahada ko wani kalmomi ne masu karfin guri aka ce duk kuma cutar ba mutuwa ba yanzu ga shi yaushe 2006 kai wakar da shi kuma yanzu mahaifiya ta tana raye
wannan
ma ta da ita kaje
naga kun ya abunje aiki
umara kuma ta yi da karfin ta da duk abubuwan da ake tsawa take komai cikin koshin lafiya to kaga alhamdulillah Allah magiro kun bawa
ni kuma idan na sauraro wakar da bai tattukan nan da suke cikin waka na tuna lokacin da zan ce kusan waka ta fito lokacin mahaifiyata tana cikin rashin lafiya mummuna to lokacin nakan yi in nayi addu'a nayi addu'a sai dan nemi abin da zai dan dauke min ya dan dauke min hankali to wannan wakan nake sauraro bata iya bude baki ta yi magana amma in na sa wakan sai in ga ta dago kai sai ta dan yi murmushi to sai na san waka yana dan kwantar mata da hankali to Allah sa a cika da imani da sa'ada ummina to in Allah ya da sai ta cika da sa'ada kuma a dunkule zaka ga matasa da dama ba su damu da iyayen su mata ba
kaman to barin ƙara akan na Hafsa kaman yanzu ni akan kaina na san in mahaifiyata tana irin kasidu din nan na san inda take garzayawa ta je ta recording ɗan kasidunta da za a kai Bayero University da wai studio ka ce ala kana ɗaya daga cikin wanda suke mutunta Raihanatu Usman Abubakar misali me zaka bada babban sako game da ranar uwa ta duniya ga matasa da Hafsa ta magana ko ba uwar da ta haife
ka ce ba
dama ita wannan wakar ai ni ne nayi ta walala da manufar da nayi ta amma wakar ta zama ba tawa ba ta zama ta duk wanda ke da mutunci zai yi
ta zama ta mu
kuma kamar yanda ka bada labari na Hajiya wanda take zuwa wuri na sha'anin murabu ita a marubuciya mu wallafiya ce wanda take rubutun waƙoƙi a cikin ilimi na ajami kuma waƙoƙin Hausa masu fadakarwa idan ka ga mutum tana wannan kokarin to lalle ta samu abin da zai taya ta hira ko ta samu abin da zai ɗebe mata cewa ko ba komai abin da yake cikin zuciyarta ko na damuwa ko na farin ciki
to
ta hanyar isar da shi
haka ne
daga cikin wata falala da Allah ya yi wa mawaki kenan ko kuma wanda yake da wata fasaha kuma da ko da yana cikin rayuwar kaɗai to wannan alƙalamin nasa ya zama abokin hirarsa ya zama kuma abin da zai ɗebe mata cewa in sa ka ga mu da Hajiya muna yin hoto ko mu zo mu tsari ko da muna ta yaran mu na waka to ba mu buƙatar ma wani ya zo ya
intara to kai Usman an maka kwace Aminu na ce kai wa Usman kwace wannan wani irin abu ne
kwace ne mai kyau
mun hadu Allah ya hada mu a fasaha kuma haihuwarsa kawai aka yi sabon wanda zai shiga da yayi biyayya ya samu rahmar Allah
Allahu akbar
kin ga sai Allah ya hada mu
a fasaha gaskiya
sai na zama sai na zama da daga bari
to na sadaukar ma na sadaukar ma ita kai ba
madalla
to Mallam Aminu matasanmu suna da wani abu daya matasa suna da rena fasaha ko kuma baiwar da Allah ya yi musu a waƙoƙinka akwai waƙar da kai kake nuna cewa waƙa da kai shiga cikin ta ita ce sanadin daukaka a wurinka kuma ka gode wa Allah da ita
wasu kuma suna da tsoron fitowa su yi waƙa saboda ba su da goyen baya
wato dukkan abin da dan adam yake yi to ya kaddara cewa wannan abin da yake yi rikiya hannu bibiyu kan jiki kan karfi kada ya yi wa abin riƙo su kenan kashi duk abin da ka riƙe shi kenan kashi to wata rana ba zai amfane ka ba amma duk abin da kake yi ka riƙe shi da mutukar muhimmanci ko wani irin abu ne to wata rana zai zama wani abin tarihi abin bugun misali a idan al'umma kuma abin koyi ga sauran al'ummatan musamman waka ita waka da kike gani wato nagge ce da goma kamar a ce saniya ce a jikinta babu wani abin yarwa hatta kashinta to haka waka take har ma ina mamaki sai ka ji ma ɗan jarida suna tambayar mawaki cewa bayan waka da kake yi kana yin wata sana'a ne to wanda Allah ya ba shi waka wata kuma sana'a ne a cikin waka da Allah ta'ala ya baka Allah ya baka dukkan al'umma
ya baka komai
da wanda ɗan jarida kuma sai ka gini da shugaban ƙasa kuma sai ka gini da malaman addini ka gini kuma da malaman jami'a Allah ya hore maka kowa kuma kuma ita a cikin sana'ar gida-gida suna da kashe-kashen ayyuka sama da 10 saboda haka ina kiran matasa su riƙe duk bayar da Allah ta'ala ya ba su su riƙe ta hannu biyu Allah zai zama da su abin da zai zama da su akan wannan mataki da Allah ya ba su na fikira babu wata ƙwaƙwalwa ta banza duk ƙwaƙwalwar da gani Allah bai yi ta banza ba
daga ƙarshe faɗa wa masoyanka masu saurare don Allah su ci gaba da sauraron shirin yau da gobe
masu saurare a ci gaba da sauraron wannan shiri mai tsananin alfanu wanda a shiri ake zaƙulo mutane masu baiwa da fasaha suna jaddada muku abubuwan da suka sani akan fanninsu na ƙwarewa kuma wanda tattaunawa irin wannan za ta janyo za ta sa wani karfashi yanzu yana da sha'awar shi ma wata rana shigo wannan dandali na shirin yau da gobe ayi wannan tattauna da shi wanda kuma zai daga garin da kuma ta isa da safi
da wani baiti zaka rufe mana
farar uwa alfar mare nan tsaye nishaduwa mai sa a jikokan din tsaye dan gani ai ado da tagullar hannaye farin dare mun san yanzu mu dinna auwa wannan baitin mare
mun gode ka sa Hafsa kuka ala sai Allah ya ji
mun gode ka sa na hawaye da gaske
ah haba da Allah
wallahi ka sa wallahi ka sa ta kuka
nace maka wannan waka na mahaifiyata ne mahaifiyata na son waka sosai wallahi bata magana lokacin amma in ta ji sai ta yi murmushi
to mun sadaukar da wakar ga dukkan iyaye mata ta duniya mun gode malami sai mu ce wa Allah mun gode kwarai
kan
ya samu ya tattauna da mu kuma muna godiya da yanzu haka zancan da nake miki yana cikin wani shagali ne na wani nadin sarauta amma kin ga yake tsaye gefe muka tattauna ta
ai 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 uwa maganin kuka na aka ce
gaskiya ne
kuma ya kyauta gaskiya da yi haka
to yau ni sai in ce to dukkanin iyaye mata a madadin nan sashen Hausa na murya Amurka gaba daya muna musu murna ranar 13 ga watan da za a yi ranar Lahadi din muna taya su murnar ranar uwa ta duniya Allah ya sa mu ci gaba da ganin darajar su su kuma su ci gaba da samun kwarin gwiwar
da hakuri da juriya da mu ba
haka yake dan ba uwa ta gara an samu matsala
mana ka san ai an ce kullum ma ranar uwa ce amma kuma baki ma baya iya bayyana
abinda za a iya
faɗa ba
za ka iya bayyana ba
yana da yawa
to kuma ga mu anan muna nan da ku kuma kanku cike a gidan nan muna nan da ku dukkan ku kuma
na sashi Hausa yau naga kaman kana dan
tunatina
kana ji da duk matan gidan nan yau kana dan mana
a watan ne ya kare zan ci gaba da dan yawa
to mun gode da fatan ubangiji Allah zai ci gaba da karawa iyayen mu lafiya ya ci gaba da sa su cikin ya ci gaba da ba su hakurin juriya da zama da mu.
Amin amin. To muna godiya kan yanzu kan dole mu dan tattara ina mu saboda kin san lokacin ba wuya. Sai mu ce ai hutun karshen mako lafiya sai in Allah ya kai mu kuma ranar Litinin mu sake jiwa da wani sabon shirin
da shirin matasa.
Yanzu kan a madadin abokin
aiki. Hafsat Maina Muhammad.
Sai kuma Julia Lazarus Gresham da ta bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma ni Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa madadin Maryam Bashir Bugaje ta hada mu a Facebook Live muke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa.
Alasa a cika da imani da salama.